Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Amurka za ta mayar wa da Najeriya sama da dalar Amurka miliyan 300 cikin kudaden da ake zargin tsohon shugaban kasa da mulkin soji Janar Sani Abacha ya wawure. Gwamnatin Najeriya na tsare-tsaren sake nazartar walwalan jami'an tsaron kasar nan domin karfafa musu gwiwar tunkarar kalubalen tsaron da kasar ke fuskanta. Za ku ta abin da haka yake nufi. An bayyana rashin tsarin mutanen arewa a matsayin babban matsalar da ke yi wa manufofin gwamnati ta naki ta fuskar inganta lamarin tattalin arzikin kasa. Duk dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masauraro assalamu alaikum Khalid Shatima ne yake cewa barkanku da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kansu bisa al'ada ta demokradiya kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Bayan gana wasu rurrun da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi da shugabannin majalisar kasa wato Sanata Ahmad Lawan Dattawa da kuma Honorable Femi Bajabiya Mila na wakilai, yan kasa da yake ci gaba da zuba idanun ganin sauyin da zaman zai samar ta fuskar inganta sha'anin tsaron kasar, musamman kasantuwar an yi zaman ne biyo bayan kiraye-kiraye zaurukan majalisar kasar biyu. Kan kamata ya yi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sallami hafsoshin tsaron kasar domin dai a ce wasu so riga ya san gaza wajen sauke nauyin da aka daura musu baya ga cewar wa'adin mulkin su ya riga ya cin masa'i. Kyautuwa yi dai a kawo sabbin jini da za su bujiro da sabbin dabaru da za su tabbatar da ingantuwar lamarin tsaro a kasar nan. A cikin tattaunawar gauta da babban mataimaki na musamman ga shugaban majalisar dattawan kasar nan Alhaji Bashir Hayati Juntile, ya ce zaman shugabannin biyu da suka yi yayi armashi domin sun samu haɗin kan shugaban kasa Buhari wanda ya nemi jin ta bakin su kan yadda za a gyara lamura idan aka ture batun koran hafsoshin tsaron kasar, domin yin wannan ya ce na kasa ne da zai mai da hannun agogo baya dore akan kalubalen tsaron da kasar ke fuskanta.
Tsare-tsare wanda ya kamata a yi, na farko annu cewa su kasa jami'an tsaron suna buƙatar a dan duba sha'anin rayuwarsu, inda suke zaune, ya suke rayuwa, ya makarantun yaya suke, ya sha'anin lafiyar su da iyalansu, ya alawansu din da ake basu, ya albashinsu. Ana ganin cewa idan an fara gyara wannan ko da a kasashen duniya na turai suka ci gaba, jami'an tsaron sun dauke musu irin wannan. To ana ganin cewa mai shugaban kasa a shawarar da suka zauna aka yi cewa a fara duba wannan, ya amince cewa zai kafa kwamitin ma da ya kamata yayi wannan, wanda kuma wannan ba hurumi na bane, ita kuma ta tabbatar da take.
Wani sai mamaki ya ji sai a yanzu a wannan gabar ake tattauna wannan maganar ta shafi makomar allowances da kuma walwalar jami'an tsaro a Najeriya tun a baya. Ana so a ce kenan da a baya duk ba a hango wannan ba, sai yanzu ne aka hango shi.
To ai ka san dan adam kada yake bai cika gomo ba, kuma ita rayuwa tana tafiya da kurakurai sannan a gyara ta. Amma mutum ne wanda yake aikin albashi, ana bashi naira 10, sai aka naira 10 nan ta musu sanar ka ce a bai 15, kaga ai an samu ci gaba, kuma wannan zai kara masa kwarin gwiwa. Saboda haka ba wai ba a bayarwa bane, a'a, dubawa akai a halin da ake ciki na kokarin da suke yi, a nemo wani abu da zai kara masa karfi.
Alhaji Bashir Hayatu Juntile kenan babban mataimaki na musamman ga shugaban majalisar dattawan kasar nan Sanata Ahmad Lawan. Talauci dai an yi ittifaƙin yana a cikin manyan dalilan da ke maida hannun agogo baya idan an ture jahilci da shi ma da ke taka muhimmiyar rawa. Wannan a cewar Alhaji Muktar Salisu su ne har kullum ke yi wa dukkanin waɗansu manufofin gwamnati tarnaƙi wajen inganta al'amuran Najeriya musamman a yankin arewa.
Dangantakar tattalin arziki da policy da ake nufi da ya shafi da kuma talauci, hakika wannan yana daga cikin hakika abinda ya taimaka wajen talauci, bad policy. Amma ni ban ga wani bad policy a wannan gwamnatin wanda ya janyo ƙara talauci ba. Dalilai shine ne, dama akwai abin da ake kira social cultural setting, shi ma wannan gunda yana daga cikin musamman munan arewa, yana tallafawa matuƙa wajen samar da talauci da kuma haɓaka rashin zuwa da yawa wanda yake illa ga al'umma.
Menene social cultural policy din da kake
magana? Misali, social cultural setting na al'umma ma'ana zamantakewa na al'umma yanzu misali akwai mutumin da mai gidance ne sai ana kusa da ku matansa biyu ƴaƴansa 10 sha wani abojin 16 kuma yana samu albashi ne duka kwata-kwata ya sani bai fi 10,000 ba amma a kwanan nan na san lokacin da yaje karo wata matar ya kara ita sun zama uku baya ga wannan akwai mutumin da sai driver ne to kawai yake yana da mata hudu yanzu haka duk kowace tana gidan kanta yana da ya kusan sun kai 24
irin waɗannan sune al'umma da take zama mafi rinjaye kenan ko kuma
ha ko ba suke rinjaye ba ai in ka kula shin yanzu idan ka ga mutum da ake cewa yana tafiya yana wannan ba policy yanzu idan ka ga wannan mutumin irin wannan misalan da nake baka idan za kai a kauyukan mu yanzu
tunda ba sune kuma mafi rinjaye cikin al'umma ba ragowar su kuma da suke fama da talauci din meye musabbabi
musabbabi misali yanzu kauyuka da zaka ji zaka tarar da mutum da ana gasar aure zaka tarar da mutum da mata biyu sai ma kwana 7-10 bai samu naira 1,000 ba duk kuma ma iyalin gaba ɗaya duk sun dogara da shi sai ya samu sannan samu kuma noma a yanzu ina gona take duk araban gado ya cinye ta
gina fahimta ba ruwa da tsaki ta fuskar mulkin gwamnati wurin samarwa da al'umma yanayi mai kyau da za su samu inganci da rayuwar su
akwai amma abin da ke magana da yawa wanda suke kawo misalan cewa ai talaucin da yayi mana kakatutu yanzu mafi yawanci gwamnatin kan Buhari irin wanda shi rufe boda ko wadansu makamantan irin wannan
boda ba gwamnatin Buhari ba ana dora shugabanni laifi tun daga lokacin da aka fara mulkin siyasa na demokradiya
eh ana dora musu ba dan kuma wannan haka ne saboda rashin kaga kasar da ba amana kullu ka kula a Najeriya muna samun karancin amana ya kara nisa gaskiya alƙawari da su makamantan wannan abu duk su ne da kishin kasa duk kullun tabarbarewa yake
Alhaji Muktar Salisu guda cikin masu tsinkaye ga sha'anin mulki a Najeriya wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da a watan jiya gwamnatin jihar Lagos ta haramta amfani da acaba da kuma babura masu kafa uku saboda abinda ta kira karya doka da kuma haduran da masu sana'ar ke haddasawa a fadin jihar wanda wannan mataki ya tilastawa masu wacce sana'a ba zama sauran jihohin arewacin kasar nan domin dai nemawa kansu mafita biyo bayan fara aikin wannan doka a ranar litinin da ta gabata wannan ta zama matashi Shamsu Kura da kiran masu ikirarin wakiltar arewacin kasar nan da cewar kamata ai dai su farga wajen daukar matakin da ya dace domin kaucewa abinda wannan mataki ka iya haifarwa wanda a iya cewa shi ma barazana ce ga sha'anin tsaron kasar
wannan tsarin yanzu da gwamnonin kudu suka dauko na bazamo yan arewa su dawo arewa ba daidai bane cin amana kasa ne kuma ba a gina Najeriya akan wannan tsarin ba ba yanda za a yi a ce mu mu karbi mutanen kudu idan ka je duk office din Bahaushen da yake arewa zaka ga sakatariyarsa ko sakatarinsa ba dan arewa bane dan kudu ne haka idan ka je manyan kantunan mu da hotel din mu da manyan guraren neman kudi na Hausawan mu zaka ga cewa mutanen kudu Yaraba da Inyamurai da Azayare su ne suke gudanar da wannan kananan sana'o'i a wannan gurare
amma wannan ba yake nuna cewa Najeriya kenan ba al'umma daya a komai tare ake
to ai in dai ba mu koru wayannan mutanen sun koma yankunan su ba babu dalilin da gwamnatin Lagos da wasu gwamnoni a kudancin Najeriya su dinga koro mutanen mu kan suna Okada
yaushe aka koro su kuma suwa aka koro
kana gani fa suka garkame musu babura suka ebo su a trailer kamar dabbobi suka bazo mana su arewa kuma bayan mutanen nan wani ma a can aka haife shi tunda mu ba mu koru nasu ba mun karba har muke ba su fifiko suke zama aminan mu to dole su ma
sauran mutanen arewa da suke zauna a can kudin suke gudanar da harkokin kasuwancin su waye tsakamace su
to ai mu ga irin kasuwancin da mutanen mu suke yi a kudu su ma ga irin ayyukan da mutanen suke a nan arewa yanda Najeriya take uwa daya uba daya a tafi a haka idan aka ci gaba da irin wannan tsarin kaga mu nan arewa ba za mu rabu da kidnapper ba za mu rabu da Boko Haram ba za mu rabu da kwayoyi da muggan abubuwa ba saboda me mutanen mu da suke zuwa su kama yan sana'o'i a can an bazama su sun dawo mu kuma nan nasu kamar fa tsarin nan ne fa mu yi noma ku siyar mana kuma mu zo mu ci
kada wani ya kalli wannan kalamai naku na ƴan jam'iyyar PDP da zai kawo rarrabuwar kai musamman ga al'umar Najeriya
to ai mu jan hankalin shugaban kasa muke yi mutuka bai takawa gwamnonin kudu burki ba da su kuma gwamnonin arewa basu farka ba sun yi goga kafada da gwamnonin kudu akan cewa basu yadda ba basu lamunta ba yana koro mutanen arewa domin koro mutanen arewa na farko dai zai lalata harkar tsaro zai kawo abubuwa iri abubuwan da kuma ba za su yi wa arewan dadi ba
Shamsu Kura wakilin talakawa guda cikin matasan da ke jami'ar PDP Kano. Gwamnatin Amurka ta ce za ta mayar wa Najeriya ƙarin sama da dalar Amurka miliyan 300 da tsohon shugaban mulkin sojin ƙasar nan marigayi Sani Abacha ya sace. Amurka ta ce an yi safarar kuɗin ne a lokaci da kuma bayan mulkin Janar Abacha wanda ya rasu a shekarar 1998. Gwamnatin Burtaniya ce dai ta kwace kuɗin da aka ɓoye a tsibirin Jasi bayan shari'ar da aka yi ta yi kan batun suke hada kalubalantar Amurka a shekarar 2014. Ma'aikatar Shari'ar Amurka dai ta ce marigayi Abacha da 'yan koransa sun aure dukiyar ƴan Najeriya tare da kare dokokin ƙasa da ƙasa ta hanyar boye kudaden inda ta ƙara da cewa tana kokarin sake gano waɗansu ƙarin kudaden Najeriya da aka sace a ranar Laraban nan ne dai aka fitar da wata sanarwa bayan taron majalisar ministocin ƙasar nan inda gwamnatin ta ce a shirye take ta gano dalar Amurka miliyan 321 da abacin ya wawure ta kuma ce za ta kwace waɗansu kadarori na tsohon gwamna James Ibori da tsohon ministan albarkatun man fetur ta ƙasar nan Dizani Alisu Madu yake a da cikin watan Disamban 2017 ne Najeriya ta rataba hannu kan wata rajejeniyar fahimta da Switzerland kan maido da makudan kudaden da suka kai dalar Amurka miliyan 322 wanda ake zargin tsohon shugaban ƙasa a bata yayi sama da fadi da su wasu rahotannin sun ce dai an yi amfani da kudaden ne wajen tafiyar da shirin agazawar marasa galihu da aka fara cikin watan Disamban 2016 kuma dai ko a shekarar 2018 mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo ya ce za a yi amfani da kudaden ne wajen taimakawa marasa ƙarfi ta hanyar ba su naira 5,500 a duk wata ko da ma dai waɗannan kudaden gwamnatin ta ce idan har an karɓo su za ta yi amfani da su ne wajen aikin waɗansu manyan tituna a Najeriya Dr. Umar Jibrin Gwandu babban mataimaki na musamman ne ga ministan shari'a kuma attorney general na ƙasa Abubakar Malami ya yi mana ƙarin bayani
wannan kudaden da aka karbo za a yi amfani da su a matsayin wata gagarumar nasarar da aka samu wanda al'ummar Najeriya za su ci moriya za a yi amfani da kudin ne wajen inganta aikin hanyar daga Kano zuwa Abuja za a yi amfani da kudin kuma hanyar Lagos Ibadan da kuma Second Niger Bridge wanda al'ummar Najeriya kusan miliyan 40 suke bin wannan hanya dan haka zai hada mutanen kowane bangare na wannan kasa kuma za a yi amfani da su a wannan abin da zai amfani al'ummar Najeriya ga baki daya. Don haka ba karaman nasara Najeriya ta samu ba a wannan lamarin.
To amma Dr. Gwandu in haka ne ina zargin da ake yi na cewar waɗannan aikace-aikace dama tuni an riga an sanya su a cikin kasafin kuɗi. Sai ake gani idan haka ne wannan kuɗi da aka sa a cikin kasafin kuɗi kuma satin da za ku je ku karbo waɗancan kuɗaɗe kuma kun ce ga yanda za ku yi da su.
Sanin kowa ne idan aka ce kasafin kuɗi ya kunshi hasashe akan nawa ake ganin ƙasa za ta samu a cikin shekara a ina da ina ake sa ran wayannan kudaden su zo kuma me za a yi da su to dama daga cikin bayanin da gwamnati ta yi an ce kudaden da aka karbo ta wayanda aka yi sama da fadi aka ce amanar kasa da su za a yi amfani da su wurin ayyukan da suke amfana al'umma to daya daga cikin hanyoyin da za a yi amfani da su a su wayannan kudaden an riga an fada cewa in aka karbo su to za a yi amfani da su wurin ayyukan cigaban kasa su ne aka yi amfani da su wurin ayyukan hanyoyi su ne aka yi amfani da su wurin ayyukan hanyoyin da muke fada su ne aka yi amfani da su wurin yan fawa su aka yi amfani da su wurin ciyar da dalibai na makarantu da kuma hanyoyin cigaba na ƙasa daban-daban
Dr. Umar Shaibu Gwandu kenan babban mataimaki na musamman ga ministan shari'a kuma a tauni jiran na ƙasa Abubakar Malami to amma ga ƴan gwagwarmaya irin su Honorable Amanullahi Ahmad Muhammad ya ce talaka dai har yanzu bai ga amfanin karbo irin waɗancan kudade da gwamnati ke kirarin tana yi ba tare da mamakin inda aka ce za a sanya kudaden da tuni yace an ware su a cikin kasafin kuɗi
wannan magana da kake magana ake kudade na marigayi tsohon shugaban kasa General Sani Abacha ni ba abin da zan yi wa Sani Abacha sai dai in mishi addu'a in ce Allah ya sa yana cikin aljanna Firdaus wannan kudade da ake cewa nashi ne ba nashi bane kudade ne na kasan mu daman turawa suka juya su suka maida su da Abacha ne ya debo waɗannan kudade wannan maganganu ba haka suke ba amma dan uwa waɗannan kudade an karbo su talaka bai ga abu guda ɗaya a kasa ba wanda aka karbo na ƙarshe wai wanda aka yi trade money wanda su ma Swiss government suka bamu dala miliyan 320 yanzu kuma sun zo sun fada wa shugaban kasa suna cewa shugaban kasa ya karbo kudin a sa su a ayyuka guda uku dan uwa na farko a saka su a titin Kano zuwa Abuja na biyun su a saka su a Second Niger Bridge na ukun su a saka su a Lagos Ibadan Expressway
dan nake wadannan ayyuka da suna cikin kunshin kasafin kudi
duk suna ciki kuma banda wannan kudi aka nemo musu na musamman akwai wani agency na government ana ce mishi National Sovereign Wealth Authority shugaban kasa ya bada umarni wa wannan agency ka su dinga bada wadannan kudade to kai ma kai aya tambaya ina kuma kudaden da suke cikin kasafin kudi wannan na fada maka wanda suke gindin shugaban kasa wallahi ba ba wa shugaban kasa shawara nagari kuma ba sa kaunar kasar nan ba kuma sa neman ci gaban kasar nan
amma kaddara hakan ne ba a kai ga matakin da ya kamata shugaban kasar ya fara gane wannan matsalar ba
to sai ka rasa me yake faruwa dan uwa shine nake faɗa maka sai ka zama kaman the more you see ne the less you understand idan na rufa ido waɗannan kudi in aka kawo su kamata ya saka su a bangaren lafiya Allah ya sa wani na kusa shugaban kasa yana jina ya ba shugaban kasa shawara a dauki waɗannan zone guda shida kowanne zone a dauki dala miliyan 40 a kashe a bangaren lafiya sannan a dauki asibitocin nan na kashi yau duk talaka da ya kare sai ya kashe miliyan 3 miliyan 4 miliyan 5 a bangaren gashi a dauki asibitocin mu guda uku da bangaren gashi Dala Lagos Enugu a kashe wadannan kudade dan uwa akwai asibitoci na psychiatric hospital a dauki dala miliyan 10 a kashe musu akwai abin da ake cewa misali a national eye centers din da asibitocin kunne da ido su ma a dauki wani kaso a basu dan uwa in ka duba kasafin kudi abin da aka ware wa bangaren lafiya a 2020 budget biliyan 46 abin da ake ware wa bangaren ilimi biliyan 48 a population nan mutum miliyan 200 dan uwa kamata yayi a duba manyan ayyuka asibitocin da ayi musu completing a shigo da kayan aiki wannan kudi
yin hakan zai iya kawo karshen wata killin su kansa jami'ai na gwamnati a ce sun daina fita kasashen ƙetare domin neman lafiya
to in dai za a tsaya ayi da gaske me za a je a fita nema duk abin da ka sani za a kawo shi sannan magani original sannan kayan aiki original kakkamanta abin da NAFDAC ta kona bala sun kona magani jabu da kwai na trillion ɗaya da rabi duk maganin da kake sha a kasar nan kashi 90% jabu kake sha shi zaka ga kowa yana fama da ciwon hawan jini kana fama da kansa kana fama da kidney a problem da sauransu
na fahimta bisa ga wannan hasashe naka gwamnati ta bar jaki tana dukan take ne game da sarrafa dukiyar al'umma
kuma of course abin da yake faruwa kenan abin da ya kamata a yi na muhimmanci ba shi ake ba kamar yanzu na faɗa maka ragowa kudin Trinidad din nan a dauko shi a dora da wadannan kudin tunda sun ce akwai ragowa a san an gama da bangaren lafiya dan uwa wannan shi ya kamata gwamnati ta duba ta yi
honorable amanullahi ahmad muhammad kenan yan sai sauran wadansu batutuwan siyasar da zamu fara da ra'ayin honorable murtala na bahari daga yankin karamar kuma gezawa wanda ke godewa shugaban kasa muhammadu buhari kan yadda yace bai mance da irin gudummawar da suka bashi ba hallaya ta kai ga kin rufi domin dai kulliya a ce wasa ta fara biyan kudin sabulu
ina kira da talakawa mu ci gaba da addu'a bayayo tsare-tsare wanda za su taimaki al'umma da yan kasa alhamdulillah shikenan yanzu za a iya cewa kulliya ta biya kudin sabulu a wurin ku kenan duk koke-koken da kuke yi na kalubalantar shi Buhari a bayyana cewa al'amura sun yi wa talaka wuya yanzu shikenan kulliya ta biya kudin sabulu kenan
ka yadda mun yadda duniya ta yadda ƴaƴan baba Buhari ne mu ƴan halak malak ƴan karamar hukumar geza ƴan dangwale alhamdulillah Adamu mu muke tallan baba saboda haka Adamu duk abin da jam'iyyar PC za ta yi a duniya ta yi gama yi mana karamar hukumar geza da duk dan siyasar da yake Najeriya babu mai kaunar karamar hukumar geza irin baba Buhari babu muna godiya baba next level Allah ya saka baba ƴan dangwale na karamar hukumar geza muna munna baba ya ajiye ƙwarya a gurbinta Allah ya saka wa Ahmed Idris ka tafi lasarkin aiki mutanen karamar hukumar geza suna godiya ka zo karamar hukumar geza ka ga yanda ake aikace mu mun bahi ministan PTF ma mu ƴaƴan baba Buhari na karamar hukumar geza
shikenan a karamar hukumar gezawa babu sauran korafi tunda shi counter general yaje yana muku kasuwa shikenan an sallame ku kenan
to kaga laina iyalaina daga karamar hukumar gezawa zuwa kugar haka ta dawo daga bayan asibiti ta sake tafiya kugar daga karamar hukumar gezawa zuwa uran ka zo kaga aikin kasuwa ba dare ba rana haka ya sake tsallaka asibiti yayi mana daki na kwanciya akalla ya ci gado 40 Adamu me muke nema a demokradiya shine siyasa shine demokradiya Ahmed Idris counter general sauran mu injinan scanning a kama da talaka an karamar hukumar gezawa wat talaka muke bukata a gwamnatin baba a kama na injinan sukari
matashi murtala na buhari ita kuwa hajiya rabu shehu sharada ta ce bayan dafawa tafiyar gwamna abdullahi umar ganduje an ciyo yaki ana neman barin su da kwatarin bawa
mai girma shugaban jam'iyya dan sarki Abdullahi Abbas bayan ka ci zabe ma sai da ya je har gidan shugaban ne masa campaign director gidan Aqili Indabawa aka je aka shirya mana gidoga aka ce mu bayar da commissioner mu ba da mukamai aka shirya aka bayo shekara 5 shuru ba wanda aka take waiwaya
kake ka san gidoga aka shirya
a to yau shekara 5 da ba a yi ba
ka sani ko an ga bus cancanta bane ba yasa aka canja
bus cancanta ba ai ba roƙa muka ba aiki muka kuma aka aika za a yi mana kuma ba kyauta za a yi mana ba domin aiki muka
kun yi aiki ne saboda a ba ku mukan
muka saurara ka ji sai da na zama kamar gaiwa a jam'iyyar PDP ta jihar Kano duk wanda na rabe shi ma sai da ya zama gaiwa domin shi kansa wanda ya tsaya takarar gwamna ubangidana da neman director campaign Aqili Indaba gaba ɗaya sai da aka tsane shi a PDP saboda na je nayi wa Ganduje aiki na taimaki Ganduje banda shi kadai babu wanda bai kenkeme ni ba a dalilin Abdullahi Umar Ganduje ban zan fasa fada ba na tafi kurkuku kuma saboda Abdullahi Umar Ganduje ya ci zabe wanda koda ta kai ya zama gwamna sai da na tsare wa Abdullahi Umar Ganduje wannan kujera dan sai da na tafi kotu daga kotu na tafi kotun appeal wanda da ta kai ma ya ci zabe Ganduje zai iya zuwa ikara domin an karya tsarin jam'iyya na constitution din PDP ikarbi zabe amma duk da haka ban yi daraja ba har sai an turo min durwa daga Gwale yazo yana magana
jara bukin je kin taimaka Ganduje ne saboda ya dauki mukami ya baki ko dan ahimta al'umar jihar Kano
ai ba mukami ne taimako ba ai idan zaka taimaki mutum ai wani ba zai samu mukami ba har abada amma zaka yi masa abin da ya dace zaka yi
yanzu ba Ganduje gwamnan baya aikin da al'umma suke ba
bukata.
Wallahi ko yana aikin da al'umma suke bukata baya aikin da ƴan jam'iyya da suka taimake shi. Duk mutumin da ya taimake
ka ba ƴan jam'iyyar su bace.
Amma na taimake shi a lokacin Ado Tati yana nan bai mutu ba. Gandujan yakon uku bai ganni ba sai ya sa Ado Tati ya kirawo ni.
Hajiya Rabi Shehu Sharada. To amma fasar dau ne Rabiu matsayinsa na masu yiwa gwamnatin Kano fata alkhairi ya ce ya zame musu wajibi su magantu. Matukar suka hango lauje a cikin nadi a tsakanin waɗanda gwamnati ya baiwa amana.
Magana nake akan irdigingimin da aka yi lokacin Alhajin Baba a gwamnatin mai girma Sardaunan Kano Dr. Malam Ibrahim Shekarau. Akwai wani bawan Allah wanda kowa ya tabbatar da shi ya shiga ya fita ya hada waɗancan rigingimu. To fa ina gaya maka mai girma gwamna har yanzu wannan mutumin bai hakura ba. Domin muna zargin wannan rigingimin da suke faruwa a municipal yanzu ma da hannunsa ta ƙarƙashin ƙasa. Kuma mai girma gwamna wancan mataimakin komandan Hizban ina gaya maka ka sani cewa mukamin nan da aka bashi yayi masa kadan. Domin duk shiga da fice da ake ta yi na kajiyo magana yau magana gobe ina tabbatar maka cewa wancan mataimakin komandan Hizban muna zargin shi yake haddasa waɗannan.
Me yasa ba ku tabbatar da zargi kuke yanzu kafin ka zo kana magana a duniya?
Ai idan nace maka zargi akwai abin da mahagano muka ce maka zargi ka jira gobe ko jibi za ka ji abin da zai faru. Shine dalilin da yasa nace maka zargi. Dan haka mai girma gwamna kayi kokarin bincike ko kuma wancan mutumin ka cire shi ka kawo da shi in kana so Hizba ta zauna lafiya domin kowa ya san wannan komandan Hizban yana da cikakken ilimi da ingancin da ya kamata duk abin da ya kamata amma abun mamaki ana ta gutsuro ma yau magana daban gobe magana daban ba za mu yadda da irin wannan ba dole ne duk wanda zai kawo gwamnatin ka na kasu
kana wancan hukumar ne
ko bana wancan hukumar na gaya maka mu ƴan a shiga a fita a fada ne mu aikin mu muleka mu gano mu gaya mai girma gwamna daidai mu gaya masa inda bai kamata ba domin ya gyara mai girma gwamna ka shiga ka fita ka magance wannan matsalar yake faruwa a municipal da Hizba
zaka ga cewar za a yi tunanin turo ka akai kike waɗannan kalamai ba wasila a cikin wajen
sunana Farabi Basar Daune kai mamakin waye zai turo duk inda ka san ana shiga a fita ana a jihar Kano muna shiga mu leka mu gano mu zo mu ga yawa mutane abin da mai girma gwamna yake dan haka duk inda muka ga za a cutar da mai girma gwamna ba za mu bari ba
matashi Rabiu Basar Daune daga yankin karamar kuma Kumbotso shi kuwa honorable Abdullahi Mahmud ga wakilin kananan hukumomin ga ajin gida Albasu a zonar majalisar kasa ya zo ne da karin haske dangane da irin nasarar da ya fara samu ta fuskar cika alƙawarin da ya dauko wa jama'ar sa
samun abubuwa na farko da na fara yi na ga ya kamata a sake kiran su a bisa alƙawari da dai musu cewa za a sake musu aka sake ɗebo su kuma kudin da aka ba su ne yanzu ya fi na daya saboda muna so su yi kiwon kuyoyi muna fata kowace ta samu daga nan zuwa shekara ɗaya in Allah ya yarda za mu sake duba mu gani daga nan zuwa watan farko na baɗi mu ga abin da suka samu suka fare to wannan shine dalili ya sa muka ɗauki mutane mata guda 200 nan zai mana sauƙin bi mu zagaya mu tabbatar da cewa wannan abin da muka gwada na mata su je su yi kiwon yana tafiya akan hanya daidai yadda sai mu sake karawa a wancan lokaci da na ba mata jari na ba su 1,500 ba wai kuɗi aka ba su aka ce lalle ga abin da ake so su saya ko kuma aka horar da su akan wani abu kan sana'a da suka saba yi aka ba su amma wannan muna so mu gani ko Allah zai sa mu dace idan muka zagaya Allah ya sa koda guda 150 a cikin su mun je mun gani muka yi census muka tabbatar da abin yana kyau ya karbu sai mu ƙara ninkin ba ninkin yadda abin zai dinga zagaya
lokacin su ma matasa suna da nasu rabon kuma da su sai wani lokacin
kaga matasan waɗanda suna cikin manyan matasa na kaji irin furcin da ne musu na alƙawarka ba ma waɗansu abubuwa ma ba alƙawarka ne ba lakadan nace da su za a ba su wanda yanzu nan a wannan lokacin nace kafin su tafi daga nan wajen taron nan za a ba su irin nasu gudunmuwar da za su je su fara su ma nasu jarin
honorable Abdullahi Mahmud Gaya to ma sabon zababban wakilin bunkura a zauren majalisar dokokin jihar Kano honorable Muhammad Ubagurjiya mai shanu bayan rantsar da shi da shugaban majalisa yayi a yau yayi godiya ga dukkanin masu ruwa da tsaki da suka tabbatar da wannan nasara
fara koni wajen rantsuwa ta uku Allah ya saka umma karawa ko bunkura da alkhairi da Allahsinmu da kuma mai girma gwamna zan ƙara godiya ga jami'an tsaro bisa ga wanda aka lafiya a gama lafiya sai take da mai kiran wannan rana wani mai kiran take 40 a farko 2015 mun takara mun samu sara akan jam'iyyar PDP muke mata 10 mun ƙara taka wasa a 2019 nan ma mun ƙara musu 10 kanan aka sami farfari abusa mun ci a ƙarshe dai aka ce an samu finality a jiya ƙara bugawa nan ma mun ƙara zuwa makai musu 3-0. To dama a kotun Kano nan ma mun samu nasara. Eh makar samu nasara. Muna kiran abun 4-0. Gwamna ya musu 4-0, na musu 4-0. Matakin local government na Karmako Bunkure. Kaga wajibi Allah godiya kuma 4-0 din da ba za a rama ba. Ka san akwai abin da yan wasa suke cewa wai ai ci ya tashi. Mutum yayi wasa ya gama ya rate boot. To kaga an rate boot har gidan ba ra da za kuma a farke wannan wasa.
Akwai ayyuka wanda suke gagarumai wajen guda uku wanda suka tsaya maka a ranka wanda kake so ka cin musu kafin ka kai ga ajiye wannan kujera. Ya za iya cimma wa'annan ayyuka ana ganin koko dai kana ganin sai dai abinda aka samu shikenan.
Za mu cimma aikin ba dai maka dauko ba. Aiki da farko dai shine ya za karma ko Bunkure so da kafunta te suna a duniya ko ina wani kiran karma ko Bunkure shine wani kira sabon shafi din nan. Muka cewa mun daura Bunkure akan jadawali na tsari shine master plan. Sai sara na biyu maganar inganta harkar noma din mu da kuma kiwo. Sai na uku shine harkar bunkasa ilimin mu da kuma maganar dogaro da kai shi sama da wata sa aiki nan su ne muka sa a gaba a wannan tenuwa din.
Honorable Muhammad Uba Gurjiya mai shanu kenan wakilin Bunkure a zaren majalisar dokokin jihar Kano. Yanzu siyasar ƴan kasuwa da kakakin Sharubutu Investment Abdulkarim Musa yazo yana barranta Sharubutu daga kalamai da waɗansu ƴan siyasa ke yi waɗanda ke da jibi da abin da ke faruwa tsakanin mai gidansa da hukumar Kanabda.
Wanda gaskiya magana shi ba shi ke turo su ba, bai san suna zuwa bai ma san su ba. Shi ma na ji ne a wajen jama'a wani ya bugo masa waya, wani ya ce masa kaza, wani da sauransu. Amma shi bai turo kowa a wata magana akan matsalarsa da Kanuda ba. Saboda haka shi mai biya ne da gwamnatin jiha da ta ƙasa da ta Najeriya gaba daya, har ma ta local government.
Amma waɗanda ake jiyo su suna ba da kariya ga abubuwan da suke faruwa a tsakanin su.
Su suke turo kansu da kansu ba shi ke turo su ba.
Kuma har su ɗau kuɗi su biya domin ajiye amansu dangane da bashi kariya?
Eh gaskiya ne, saboda ɗan adam yana da wani abu, yana son ya ɓata ka ta wani siga ko ya haɗa ka da wani zai iya yin komai. Amma shi bai taɓa ɗaukan kuɗi ko kiran wani waya da baki ma ya ce zo ka je ka yi wani program a radio kaza ko kaza bai ta.
Kana nufin waɗansu ne suke ɗauka kuɗi su biya su domin kawai a zo a ɓata musu
suna? Haka ne, gaskiya ne, hakika haka ne.
To me ake tsammani ya haifar da haka?
Eh akwai, ba zan zama su mahasada ba, amma zan san dan adam duk da ke yana kyauta jama'a.
Amma akwai ribar da wataƙila kuke tsammanin za su dangane da haka ko?
Eh ribar su ɓata musu suna a matsayin sa na mutum ne mai
a wajen
gwamnati.
To yana da buƙatar ne shi a wajen gwamnati?
Eh akwai filin da ake magana nasa wanda yake abula da shi, mutane suke ganin kamar ko ya dauki wani fili wanda amma kuma ainihin magana sai filin yayi wasu yayi wani alkashin wajen gwamnati ya karba ya samu wasu kuma sai yayi haka nasa ne. To mutane suna ganin kyashi suna masa hasada akan wannan fili da Allah ya bashi.
To ba a tsammanin masu shiga suna kokarin sasanci ne ganin watakila suna tunanin ko za a zalunce shi ne?
Ba haka bane, domin abin da suke yi din yana kawo magana ta wuta tana tashi kullun, ana ta maganganu nan da can wanda shi baya so dan bai sa ayi ba kuma baya bukata ayin.
To yanzu ina aka kwana akan batun takaddama da ake a tsakani?
A inda kwana bamu da matsala da kowa, illa kawai muna son jama'a duniya ta san cewa bamu da magana da kowa, bamu da matsala da kowa, kuma ba mu tura kowa ya magana akan kowa ba. Haka yadda gurin sai ke a zuwa yanzu nan nasa ne ba karba ba, yana mu'amala da kayansa.
Abdulkarim Musa kakakin kamfanin Sharubutu Investment a nan Kano.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Nasir Salisu Zango ne ya jagora shirin a kuma madadin dukkanin abokan aiki Ibrahim Isaac dan uwa Rano Salisu Bafayo Adam Suleiman da Umma Suleiman Sagagi Khalid Muhammad Shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya daga nan Freedom Radio murya jama'a.